Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alhera Abdul da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a 13 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa 'yan siyasa da masu sharhi akan demokradiyya na ci gaba da muhawara da tsokaci game da farashin takardun takara da jam'iyyu ke karɓa da masu sha'awar shiga zaɓe a Najeriya. Hau kuma za ku ji cewa hukumomi a Nijar sun buɗe ofishi na musamman mai kula da harhadar takardun kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'ad ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. 'Yan sanda sun ce ɗalibai musulmi a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata ɗaliba Krista ta wajen jifarta da duwatsu, suka kuma ƙona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Sokoto Sanusi Abubakar ya ce wasu ɗalibai musulmi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari sun tayar da tarzoma bayan da wata ɗaliba Deborah Samuel ta yi waɗansu kalamai a kafofin sada zumunta da suka ɗauka a matsayin sabo. Bisa ga cewarsa, ɗaliban sun fitar da ita ƙarfi da yaji daga wani ɗaki da hukumomi suka ɓoye ta, kana suka kashe ta, suka kuma cinnawa ginin wuta. 'Yan sanda sun ce za su kama dukan waɗanda aka gani a hotunan bidiyon da aka yi ta yayatawa a kafofin sada zumunta. Gwamnatin jihar Sokoto ta ba da umarnin rufe makarantar ba tare da ɓata lokaci ba da nufin gudanar da cikakken bincike. Ranar 13 ga watan Mayu ta kasance ranar mata a jamhuriyar Nijar, ranar da matan suke fitowa domin jan hankalin al'umma kan abin da ya tsone musu ido. Tun daga lokacin da aka fara wannan gangami, hukumomi suka fara kulawa da damawa da mata a harkokin siyasa, jagoranci, rike madafu da kuma sauransu. A bana, maudu'in taron shine gudunmuwar mata a matsalolin tsaro. A hirarta da wakiliyarmu Tamar Abari, Hadiza Himma, 'yar kungiyar farar hula kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata, ta yi ƙarin haske kan dalilan zaɓar wannan maudu'in na bana.
Wannan maudu'i an ɗauke shi ne saboda lokacin tashe-tashen hankula muke. Yanzu in kika diba a Afirka ta yamma ko mu nan wajen Sahara, muna cikin tashe-tashen hankula na ta'addanci. Mata suna da babban gudunmuwa da za su kawo a cikin harkar tsaro. Tunda yau in ba a ci ma guri bisa kan harkar tsaro, me yasa? Saboda mata ne ba a sa a cikin tahiya ba. In aka diba a duniya, mata su ne kaso wajen 52. Wa'annan matan su ne wa'anda wannan abun ya shafa. Kin ga in ana harkar tsaro, mata mazazan su ne ake kashewa, ɗiyansu ne ake kashewa, za a tai a bar su da marayu. Banda shi kuma wa'annan matan su ne ake uzura ma in an ƙare yaƙi ma wa'annan mayaka da mata suke unhwani su cimma gurinsu. Akwai wasu ƙudurori da majalisa ta ɗinkin duniya ta fannin tsaro wanda ake cewa Conseil de la Securite ta wajen guda 11 ke akwai duk wa'annan ƙudurrurruka suna magana ne a bisa kan kare haƙƙin mata da a ba mata 'yancinsu a lokacin yaƙi, da kuma ya kamata in akwai wasu shawara da gudunmuwa da sasantawa da ya kamata a yi da waye kai a bisa kan harkar yaƙi ko kuma neman kwanciyar hankali mai ɗorewa, ya kamata a riƙa sa mata. Kuma a cikin duniya akwai mata da yawa wa'anda sun taka rawar gani bisa kan kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya mai ɗorewa.
Hadiza Himma, 'yar gwagwarmaya a hirarsu da wakiliyarmu Tamar Abari. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba, a matsayin martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, lamarin da zai sauya tsarin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Finland a cikin makonni ƙalilan. 'Yan majalisar dokoki na ƙasar Finland za su kaɗa kuri'a a cikin makonni masu zuwa kafin gabatar da buƙatar shiga ƙungiyar ta NATO a hukumance mako mai zuwa a wani yunkuri da ake gani na haɗin gwiwa ne da ƙasar Sweden. Rasha ta yi barazanar ɗaukar abin da ta kira matakin fasaha na soja idan Finland ta shiga ƙungiyar ƙawancen.
an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Yayin da wa'adin sai da takardun tsayawa takara da gudanar da zaben fidda gwani da hukumar zaben Najeriya INEC ta baiwa jam'iyyun siyasa na ƙasar ke karatowa. 'Yan siyasa da masu sharhi akan demokuraɗiyya na ci gaba da muhawara da tsokaci game da farashin takardun takara da jam'iyyu ke karɓa daga masu sha'awar shiga zaɓe. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto kan wannan batu.
Tun bayan fitar da jadawalin farashin sayar da takardun bayyana aniyar takara da jam'iyyun Najeriya suka yi, 'yan ƙasar musamman 'yan siyasa da masu sharhi ke tofa albarkacin bakinsu. Mafi jan hankalin jama'a shine na jam'iyyar APC mai mulki, wadda ke sayar da takardar shiga zaben gwamna akan naira miliyan 50, sanata miliyan 20, yayin da mutane 25 da aka ce sun bayyana sha'awar neman kujerar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC suka biya naira miliyan 100 kowannensu.
Na su yi fam ɗinnan miliyan 2,250. Kowa ya san yanayin zaben a Najeriya abu ne na kashe kuɗi. Da Allah zai taimake mu mutanen gari su fahimci cewa idan an ba da kuɗin ba shi ne dalilin sai za a zaɓi mutum ba. Idan mutum ya inganta ya cancanta kada ya zamanta ba zaɓe shi ba don bai ba da kuɗi ba. Idan kuma ka ba da kuɗi ba ka cancanta ba, mutane su karɓi kuɗin su a jiyansu kuma su zaɓi wanda suke so. Idan aka yi haka to amfani da kuɗi wajen takara ko wajen siyasa zai rugu a Najeriya, ina son ga maka haka.
Honorable Aliko Sha'ibu Muktar kenan, tsohon mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano wadda ke neman komawa zauren majalisar ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. To amma sanata Mas'udu El Jibril Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya, ya ce tsawala kuɗin takardun takara barazana ce ga 'yancin masu raunin tattalin arziki da ke muradin shiga zaɓe.
Mu a lokacin da muka sayi tamu, ina jin ni dai takara ta sanata a 1999 ai abin da muka biya ina jin ko naira 2,000 ne ko 10,015. So yanzu kaga idan ka kalli wancan kuɗin fom wanda muka je muka bada, kaga idan ka kwatanta wancan lokacin da yanzu ai al'amarin ba a magana. Inda ta wannan bangare ne ba magana ce ta cigaba ba, a ce wai yanzu an zo ana saka fom na sanata miliyan 20, na dan majalisar tarayya miliyan 10, na dan majalisar jiha miliyan 2, na gwamna miliyan 50, na shugaban kasa miliyan 100. To ya ilahi ina za a sai ka ce magana kujeran sayanta ake ko kuma sai da ita za a yi? Saboda haka yanzu maganar ita ce wannan tsarin ina nema in mayar da demokuraɗiyyar Najeriya sai mai kuɗi.
Sai dai mai nazari kan al'amuran yau da kullum kuma marubuci Malam Ibrahim Ado Kurawa ya ce ba yawan kuɗin takardun ne abin damuwa ba.
Gaskiya ba maganar tsadar kuɗin ne da yake da matsala ba. Matsalar inda mutanen suka samu kuɗin, tunda ba hanyoyin da za a san ina suka samu wannan kuɗin, shi yasa ya zama abin nan na fasadi, corruption. Saboda inda aka kafo wannan, yanzu a America ana kashe kuɗi a harkar campaign, kuma kowane mutum idan aka bashi kuɗin campaign da kuɗin duk irin wannan sai ya tabbatar da kididdigar su, sai ya zama accountable. To mu ba mu da wannan a Najeriya, to wannan shine illar ba wai yawan kuɗin ba. Saboda haka kaga da INEC da EFCC su ya kamata su fito da tsari na binciken mutane inda suka samu kuɗin.
Rahotanni dai na nuni da cewa ya zuwa yanzu jam'iyyar Hamayya ta PDP ta samu fiye da naira biliyan 10 ta hanyar sayar da takardun takara ga 'ya'yanta, yayin da ita kuma jam'iyyar APC ke takidin samun sama da naira biliyan 20 daga kuɗaɗen fom ɗin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim Kuri, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Asusun tallafa wa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kimanin kananan yara miliyan 18,500 ne, galibi mata, ba sa samun ilimi a Najeriya, adadin da ya haura na shekara ta 2021. Bara Asusun na UNICEF ya yi kiyasin cewa kananan yara miliyan 10,500 ne ba sa zuwa makaranta a ƙasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. A hira shi da manema labarai, babban jami'in ofishin UNICEF a birnin Kano, Rahama Fara, ya bayyana cewa hare-haren da masu ra'ayin jihadi da kuma mahara ke kaiwa a arewacin ƙasar sun gurguntar da harkokin ilimi. Bisa ga cewarsa, hare-haren sun sa gwiwar iyaye ta yi sanyi suka kuma hana su tura 'ya'yansu makaranta. Tunda kungiyar Boko Haram ta sace sama da 'yan mata 200 a makarantar Chibok, aka ci gaba da kai hare-hare da kuma garkuwa da ɗalibai. Asusun UNICEF ya bayyana cewa a bara 'yan bindiga sun yi garkuwa da kimanin ɗalibai 1,500, yayin da aka saki galibinsu bayan biyan kuɗin fansa. Har yanzu da dama suna hannun 'yan bindigar a cikin jeji. 'Yan sanda a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani bom ya tashi a birnin Karachi, ya kashe mutum guda ya kuma jikkata waɗansu 13. Wani abin fashewa da aka ɗana a kan babur ya tarwatse da kusan tsakar dare a cibiyar kasuwanci ta Sada da ake samun hada-hadar jama'a, bisa ga cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibiti. Bisa ga dukkan alamu, an tunkari wata mota ce da ke ɗauke da jami'an tsaro mayakan ruwa na ƙasar Pakistan. Fashewar ta lalata motoci da dama da suka hada da motar jami'an tsaron, yayin da biyu daga cikin jami'an tsaron suka jikkata. Babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin nan da nan. Daga ƙarshe, ƙarancin madarar jarirai da aka fara fuskanta watanni da dama da suka shige ya fara tsananta a Amurka, yayin da ƙalubalen kai madarar shaguna da kuma dakatar da amfani da waɗansu da ke kasuwanni ya sa iyaye fuskantar ƙalubale wajen samun madarar. Ƙarancin madarar ya sa shaguna ƙayyade yawan madara da iyaye za su iya saya domin gudun kada waɗansu su saya su tara. An fara fuskantar ƙarancin madarar jarirai ne a ƙarshen shekarar da ta gabata, bisa ga rahoton wani kamfani da ke sa ido kan kayayyaki da ake sayarwa a shagunan sayar da kayan masarufi. Jiya Alhamis, fadar White House ta sanar da cewa gwamnatin shugaba Biden tana ɗaukar matakai da dama na shawo kan wannan lamari.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar, wani yunkurin sassauta wahalhalun 'yan kasuwar da ke shigar da kaya daga waje. Cibiyar kasuwanci ta ƙasa ta buɗe wani ofishi na musamman da nufin baiwa 'yan kasuwar ƙasa da ƙasa damar haɗa takardun shiga da ficen kaya wuri guda. Saɓani yadda a baya, tattara takardu ke zama babban jidali sakamakon yawan jikaka dawo. Wakilin murya Amurka a Yemen, Solomon Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da yadda 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje da waɗanda ke fitar da su zuwa ƙetare, wato import-export, ke ƙorafi game da tsaikon da ake fuskanta wajen harhaɗa takardun shigo da kaya ko fitar da su daga Niger, ya sa ma'aikatar kasuwanci ta ƙasa da cibiyar 'yan kasuwa, wato Chamber de Commerce, suka buɗe wannan ofishi da ke kula da harkokin kasuwancin bai ɗaya, wato gishe INEC, wanda ke zama wani wurin haɗa takardun kasuwancin ƙasa da ƙasa ta hanyar Internet. Malam Musa Abubakar, jami'i a sashen Web Fontaine, ya yi mana ƙarin bayani.
Su 'yan kasuwa da suke da shigo da kaya suna gamuwa da matsaloli da dama na gyaran takardun nasu. Ba su san ba inda takardun su suke, ko kuma sai su ringa guje-guje, su ne Chamber de Commerce, su ne Minister de Finance, suna shan wahalu da yawa. Shi ne ƙasa tamu ta Niger ta yi tunani don kawo musu sauƙi a bisa kan wannan zarganiya tasu ta kasuwa, suka huddo musu wannan cibiya ta gishe INEC de Commerce Exterieur, to wanda zai su yi harkokin nasu na kasuwancinsu a bisa kan yanar gizo. Yanzu 'yan kasuwa idan za su yi aiki da shi, sai sun zo wajenmu sun buɗe asusunsu wanda zai ba su uzini su samu shiga cikin wannan kwandi. To mu muna tambaye 'yan kasuwa da su kawo mu lasin kasuwancinsu, idan mun bincika mun gani in yaso za mu kekira musu wannan akwantin nasu, asusun nasu. Wannan shine zai ba su damar shiga su yi aiki cikin wannan kundi ba tare da sun sha kowace wahala ba.
Domin ganar da 'yan kasuwa tsarin tafiyar wannan sabon ofishi, cibiyar ta Chamber de Commerce ta kira taro wanda ya haɗa shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwar ƙasa da ƙasa. Sakataren kungiyar 'yan kasuwar import-export Shehu Chambiano, wanne ya ba da wannan tsari, ya ce za su jira su ga abin a aikace.
Masalan da kasa, in kana so ka hidda kaya, akwai wurare da yawa kana bi kana amsa takarda, kana bi kana amsa takarda, kana bar kudi. To yanzu aka ce ba haka nan ne ba, an sausata kuma ba batun lokaci. Lalle indai haka nan ne, sai dai mu ce muna maraba da wannan gishe ne kawai, amma ba mu sani abin yana ci gaba ko bai ci gaba sai dai mun gani.
Jamhuriyar Niger da ke tsakiyar yankin Sahel na daga cikin kasashen da ba su da iyaka da teku. Saboda haka ‘yan kasuwar kasar ke amfani da tashoshin jiragen ruwan Kwatano, Lome, Accra da wani zubin tashar jirgin ruwan Abidjan, abinda ke kara wa ‘yan kasuwa wahalhalun fitan kaya. Dalili kenan hukumomi da kungiyoyi ke ci gaba da bullo da sabbin hanyoyin zamanantar da harkokin kasuwanci, musamman a wannan lokaci na shirin shiga tsarin kasuwanci mara singe a tsakanin kasashen Afirka, wato ZELICAF. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Barma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu haka anan birnin Washington DC agonmu na cewa karfe 3:21 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzu. Kasancewar wasu yankunan arewacin Najeriya da ma kasar Nijar suna fama da yanayin zafi mai gigi ta hankalin mutane. Shirin da ya gabata ya maida hankali akan irin cututtukan da irin wannan yanayin matsanancin zafi yakan iya gadarwa dan adam. A yau kuma bakon namu wato kararre kan al'amuran dumamar yanayi kuma babban jami'i a ma'aikatar tsaftace muhalli a jihar Kaduna Najeriya Dr. Umar Hairau zai maida hankali ne akan irin illar da ita wannan cuta ta bugun jini wato heat stroke take yi wa jikin wanda ya kamu da ita.
Daga cikin yanayi wanda irin wannan cuta ta kama na heat stroke, akwai abubuwa da kan sa duk jiki ya galabaita, ya rude, ya rikici. Daga cikin irin waɗannan abubuwa, in ba ai kokari an magance ba tun akan lokaci, to shi yakan sa fa a samu damage musamman na wasu bangarorin jikin dan adam. Na farko akwai kwakwalwa, akwai huhu, akwai zuciya, akwai koda, akwai kuma waɗannan fatu da ke cikin jikin ɗan adam. Dan in ba a yi ƙoƙari an maza an shawo kansa ba, to tabbas mutum zai shiga wani hali na gagayi.
To shin ta wani hanya ne za a magance wannan cuta?
Za ki ga mutane na watsa ruwa a kansu wai don samun sa'ida. Wannan ba shi ne hanya mafi sauki wajen magance wannan ba. Mafi akasari abin da ake so mutum ya yi shi ne a guji karewar ruwa a jiki, shine na farko, abinda Bature ke kira dehydration. Ana iya magance wannan ta hanyoyi da dama. Na farko akwai kaman a daina gudanar da atisaye a tsakiyar rana ko aiwatar da aiki a wannan lokacin rana, kaman misalin karfe 12 zuwa 5 na yamma. Amma ana iya yi da sassafe ko da maraice, wannan yayi daidai. Sannan kuma ana buƙatar a wannan yanayi na zafi ya rage adadin lokacin da yakan kasance a rana. Sannan a rika samun hutu, musamman in kana da wajen da zaka shiga ka huta kaman inda akwai AC, a je a zauna a guri mai sanyi. Sannan a rika fesa wa fuska ruwa, ana dan shashshafa kai, mai dan karancin sanyi ba wai mai tsananin sanyi ba, saboda kaucewa dumaman jiki idan har ya kasance sai an yi aikin a cikin yanayi na zafi. Sannan a saka kaya marasa nauyi idan har za a fita waje a cikin wannan yanayi na zafi. Sannan kuma a samu tafkekiyar malfa idan kana da ita, ko da irin na fulanin nan ko irin wannan na kaboyi, a sa ta in za a fita, saboda kare tsananin zafin rana da za ta zo ta kwankwaɗi tsakiyar kwakwalwa. Sannan a samu bakin gilashi a kafa da makamantansu, a kasance ko da yaushe a wuri mai sanyi, a kwankwada, a kyankyama, a nannaga, a kurburwa. Sannan a rika yawaita wanka da ruwa mai dan lamlam haka a lokacin azumi. A kiyaye zama a wuri mai cinkoso, musamman wuri wanda akwai rana. A ci abinci mai gina jiki mai kyau. Sannan kuma a guji cin abinci mai yawan gishiri, a guji yawan shan kofi wanda yake dauke da wannan abu da ake kira caffeine, a kuma nisanci yawan shan lemon zaki na kwalba.
A wani bangaren kuma, Farfesa Murtala Badamasi na Jami'ar Bayero a kanan Najeriya, cibiyar harkokin noma da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi, ya yi duba ne akan batun harkar noma da ke janyo koma bayan samun yabanya.
Yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji, ta saki, ya kasance kuma yabanya ta fara yin baya-baya. A da manoma suka yi wata dabara idan sun noma wannan guri baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani guri su noma ta alabashi bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta. Ba idan da sinadarin da ya kasance ta rasa sun dawo sababin cewar haki ya fito a gurin ya mutu a gurin ya kuma ƙara wa ƙasa gurin kwari. To amma yanzu da jama'a suka samu population muna magana wajen miliyan 200 da yan kai a Najeriya kusan ƙasar nomar da kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin ƙasar noma da kuma ƙasar gini. Ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abinda ake cewa vertical development ba na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar 20 ko 30 saboda har yanzu ma fuskanciya za a yi harkar gado a irin waɗannan gine-ginen ba. Kasashe irin su Masar da manyan kasashe sun yi nisa irin waɗannan harkokin. To ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition ɗin da muke samu a ƙasar noma. To abinda ke da akwai shine shi wancan regenerative agriculture da na miki magana shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta ƙasar in an tashi noma ba kafce ta ake ba. Domin a kafce ta din yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salancewa ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan saboda wancan zai mutu koma cikin kasar zaki ga ingancin kasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba.
Mai sauraro duk da kai abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To madalla a gaida Aisha Mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Sanda sun ce dalibai musulmi a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata ɗaliba Krista ta wajen jifarta da duwatsu suka kuma ƙona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Sokoto Sanusi Abubakar ya ce wasu ɗalibai musulmi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari sun tayar da tarzoma bayan da wata ɗaliba Deborah Samuel ta yi waɗansu kalamai a kafofin sada zumunta da suka ɗauka a matsayin sabo. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. 'Yan majalisar dokoki na ƙasar Finland za su kaɗa kuri'a cikin makonni masu zuwa kafin gabatar da buƙatar shiga ƙungiyar ta NATO a hukumance mako mai zuwa. Asusun tallafa wa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kimanin ƙananan yara miliyan 18.5 ne galibi mata. Ba sa samun ilimi a Najeriya adadin da ya haura na shekara ta 2021. Bara asusun na UNICEF ya yi kiyasin cewa ƙananan yara miliyan 10.5 ne ba sa zuwa makaranta a ƙasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka.
To madalla masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sai daga cikin abokan aikin mu dauki da wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin Alheri Grace Abdul ta yana gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl ni Sarfili Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.